الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه زمنا تكن سورة الواقعة وعند آيوي سنجبات كان بيان sakamakon waɗanda suke saba ma Allah madaukakin sarki suke kafircewa suke kuma butulcewa a waɗannan ayoyi da zamu tashi a yau daga aya ta 57 ayoyi ne wanda kaman yanda bayani ya gabata na jigon wannan sura da suke nuna wasu dalilai da hujjoji masu ƙarfi na nuna cewa Allah madaukakin sarki shi ya halitta kuma Allah madaukakin sarki shine zai tada bayi bayan mutuwar su kuma sannan babu wani abu da yake gudana a wannan rayuwa a wannan tsari na duniya ba tare da sanin Allah ba ba tare da ikon sa ba wasu misalai ne Allah ya bayar na abubuwa guda hudu zuwa biyar farko halitta na biyu shuka abinda ake tsirarwa na uku ruwa na hudu kuma wuta yanda ake samar da ita kuma rayuwar dan adam kusan tana kewayawa ne akan waɗannan abubuwan guda uku ruwa wuta da kuma shuka wanda in babu su kwata kwata dan adam ba zai rayu ba kuma duka waɗannan abubuwan Allah ne ya samar da su kuma Allah ya nuna ya kalubalanci mutane cewa shin su sun isa su zo da wannan abun in ba shi ba ba wanda yake kawo sai shi Allah madaukakin sarki to su ne waɗannan ayoyi da zamu ji su da fata Allah ya amfanar da mu da abin da zamu ci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
Allah madaukakin sarki yace afara'aytum nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, cewa lallai mu ne muka halicce ku, to wai shin menene yasa ba za ku gaskata ba, ba za ku gaskata da halittar da muka muku ba, kuma ba za ku gaskata da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ba, ku da kuke cewa idan muka kasance da mu da iyayenmu muka zama ƙasa da kuma ƙasusuwa busassu za a tashe mu. Allah ce falawla tusaddiquna, ai fa Allah ne yasa ba za ku gaskata da cewa mu muka halicce ku din ba. Allah ce afara'aytum ma tumnun, shin yanzu ba za ku bani labarin abinda wato kuke fitarwa daga jikinku na maniyi ba, wannan mani wanda daga jiki ne Allah madaukakin sarki yake halitta. Allah ya ce a antum tahluqunahu am nahnu al-khaliqun, shin mu ne muka halitta shi ko kuma ku kuka halitta shi? Kaga Allah ne yake halitta shi, Allah yake sa shi a cikin dan adam ko cikin dabba, kuma daga nan kuma in ya fita ya shiga ga mahaifa, kuma Allah ya halitta abin da yake so ya halitta. Saboda haka wannan iko ne na Allah madaukakin sarki, shine mai halittar mutum daga wannan wato mani. Yace a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun, shin ku kuke halitta shi ko kuma mu ne muke halitta shi? Allah yace nahnu qaddarna bainakum al-maut, ai mu din muke halitta shi kuma muke wato sanya muku mutuwa a tsakankaninku dan ta zama aya cewa kowa yana mutuwa, da mutum da aljani da mala'ika da dabba ba wanda baya mutuwa. Dan Allah yace kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un, kowa kowa yana mutuwa, babu wata rai da zata ce yau bata dandana mutuwa. Dan haka Allah ya daidaita mutuwa tsakanin kowa da kowa, babu babba babu karami, babu mace babu yaro ba namiji, babu mahaukaci ba mai hankali, duk inda ta fado sai ka ga an yi ta, wani ma mahaukacin zai fi ka tsawon rayuwa. Yadda yake abinda kake ci ya fi nashi lafiya, amma lokaci ne kowa da nashi. Saboda haka Allah ya daidaita mutuwa don ta zama aya ne ga mutane. Allah ya ce nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqina, kuma mu din nan ba wanda ya gagare mu, inji Allah madaukakin sarki, ba wanda zai iya tsere ma Allah madaukakin sarki ya ce shi yau ya gagara Allah madaukakin sarki. Allah ya ce wa ma nahnu bimasbuqina, mu ba masu gazawa bane ala an nubajjila amsalakum, Allah ya ce in mun so za mu tafiyar da ku mu zo da wasu kwatankwacinku, ma'ana ko kuma mu sake dawo da halittar ku ranar tashin alkiyama, wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, kuma mu tashe ku cikin abubuwan da ba ku sani ba, domin irin rayuwa da za a tashi ranar tashin alkiyama da irin hali da za a samu kai a ciki ya sha bamban da na duniya, domin ba irin rayuwa irin wannan ba ce. Mutane za su tashi ba kamar yadda suke a duniya ba. Saboda haka Allah ya ce wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, da Allah ya ce wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula, ai kun san wato halitta ta farko da muka yi, aka halicce ku kuka yi aihuwa, wannan ita ce an-nash'atul ula, Allah ya halicce ku tun ba ku komai, mutum ya zo ya zama yaro ana shayar da shi tun ana koya mishi zama har ya zo ya fara rarrafawa da kansa, ya fara kamawa yana dabo, ya fara gudu, ya fara sanin na kusa da shi, ya zo ya fara gane menene abin da yake da daɗi da mara daɗi, ya san mai kyau da mara kyau, har ya zo ya girma ya kai wani mataki na samartaka, daga nan kuma ya tsere ya fara zama mutum, ya cika ya zama cikakken mutum, kuma in ya tsufa ya sake komawa yanda yake da. Wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula, wannan falawla tadhakkarun, me yasa ba za ku dinga tunawa ba, me yasa ba za ku wa'azu ba? Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu, Allah shike farin halitta kuma shike mai da ita. Kada Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an, shin yanzu mutum baya tunawa cewa mun halicce shi tun can alhali shi din ba komai bane? to Allah madaukakin sarki yace fa laula tadhakkarun ai ne yasa ba za ku wa'azu ba kuma kan ku wa'azi ku koma ku ba da gaskiya da Allah ku kyautata Allah yace to wannan ita ce hujja ta farko dalili na farko da Allah ya cancanci a bauta masa shine dalili na halitta irin wannan halitta ta Allah har duniya ta kare in za a sake dawo da ita ta yi shekarunta ba za a samu yayin irin ta ba wai ya halicci mutum daga mani babu shi ya za ta yi amma wani mutumin karfe wai an yi kwatankwacin mutum da ka samu abu ka buge shi shikenan ko ka katse wata waya ya daina motsi ko ba irin mutum ba ne irin abin da Allah ya sanya a jikin mutum ba wanda zai sa wannan a cikin wata halitta ba wannan mai iko shi yasa in Allah ya hana sai ka ga ba wanda zai bayar inda Allah zai dakatar da shi mutumin da ya halitta din ya hana mishi wani abu ya hana mishi gani ko ya hana mishi jin kanshi ko jin dandano ko rashin tafiya ba wanda zai sace shi take babu shi to kaga wannan abubuwa ne da suke nuna lalle Allah madaukakin sarki shi yayi halittar dan adam da haka dan adam halittar shi aka yi kuma yanda aka halice shi na haka zai koma ga Allah a sake dawo da shi to sai Allah ya koma abu na biyu wanda shi ma dalili ne mai karfi da yake nuna kasantuwarsa da ikon sa yace a fara'aitum ma ta'rifun shin yanzu ba za ku bani labarin abin da kuke wato shukawa ba ni shine alhar noma Allah yace antum tazra'unahu am nahnu zari'un wannan tazra'unahu aitum bitunahu kuke fitar da shi idan kuka saka a kasa din wa yake tsiro da shi ko kuke tsiro da shi am nahnu zari'un Allah yace ko mu muke tsiro da shi kai dai ne gona ba an kaje kawai kaje ka share gona ka shuka shikenan sai ka dawo gida ba kana Allah ayi ruwa ba in an yi ruwa din baka sanya akai wannan abin ya koma ya fara tsiro har ya zama ganye ku duk baka sani ba Allah yace antum tazra'una wa am nahnu zari'un da ku da mu waye ya fitar da wannan abin bayan an saka shi ai mutum ma zuwa zai yi ta jimame yana tunani an ya shukar nan za ta fito hankalin shi ya tashi in ga ganin in ba ta fito ba yayi hasara ya je kila bashi ya ci kila wani rance ya je karɓo na noma da ake bayarwa wani tallafi kuma ya zo ya saka ya yi hasara Allah ya ce launa sha'u inda mun so la ja'alnahu hutaman da mun sanya abin da kuka shuka din nan bayan ya tsiro ya yi kyau sai mu mayar da shi ya yi sai ya zama kaman ya yi babu wani amfanin da za a yi da shi ya bushe ya lalace fa zantum tafakkahuna sai ku zamanto kuna cikin wato jimami kuna wato kokawa kuna korafi kuna kai kuka da maganganu kuna cewa inna la mughramuna ko kuma bal nahnu mahrumuna za su dinga cewa lallai mu dinnan mun shiga nauyin bashi abinda za su dinga faɗa kenan lallai mun shiga nauyin bashi shine inna la mughramun domin duk wanda ya je ya karɓo kuɗaɗe ko ma kuɗaɗen shi ya zo ya saka a gona ya zo ya zama gonar ba ta bada abin da ake so ba ya shiga cikin tashin hankali kuma zai fara tunani yadda zai biya bashi to shi yanzu ga cewa inna la mughramun da Allah ya mayar da abin haka ai da shi kenan sai ku shiga cikin bashi da nauyi bal nahnu mahrumuna bal abin da za su dinga cewa mu dinnan an haramta mana arzikin abin da muka shuka to wannan misali na biyu kenan da Allah ya bayar cewa shi yake fitar da tsoro sai abu na uku Allah ya ce a fara'aitum alma alladhi tashrabun shin yanzu ba za ku ban labarin wannan ruwa da kuke sha ba ruwan da ake sha yanzu in ma ruwan rijiya ne ko kuma a'a ruwa ne wanda yake na ƙorama ko kuma a'a ruwa ne na sama ko ruwa ne na teku Allah madaukakin sarki ya ce ku ba ni labarin wannan ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ne kuke saukar da ruwan nan daga cikin girgizai ko mu muke saukar da shi wa yake sauko da ruwa to yan dabi'a sun ce evaporation ne ke saukar da ruwa wai tiriri ne in yayi yawa shikenan idan rana ta yi zafi aka yi tsananin zafi sai a yi tiriri shikenan sai ruwan teku ya koma sai ya haɗe da wata iska a sama sai a samu wani oxygen da waye sai ya haɗu sai ya zama hadari daga nan kuma sai ya zama ruwa sai a sake dawo da shi inda a ce haka ne ake yin ruwan sama da Allah ya bayyana mana a Qur'ani kuma in ya fade shi ma a dunkule da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya ga yana cewa ga yanda ruwa ya sauka amma duk ayoyin da Allah ya magana akan saukar ruwa cewa yake yi anzalna minas sama mun saukar daga sama ba inda Allah yake daga kasar ruwa yake tafiya sama kuma ai akwai bukatar a san haka ko to kuma ba a fada ba kage kenan ba hakan bane aka akwai suna bukata a ce musu ga yanda ake ruwa to kaga Allah ai ba ya goye musu wani abu bane sai wani kawai turawa zo su zauna su yi tiyo ne dan su ce ai haka suke gani wai sai a kawo tukunya sai a daura ma wuta a kasanta a balbala wuta sai a nufe ta sai a dauko murfin sai a ce kaga wannan tirunin shine ruwa na tashi ya je sama to kasashen da ba su da teku fa sai Allah yake sauka musu da ruwa su kuma ko yanzu garin nan misali yanzu garin nan da muke shige idan damuna ta kai damuna ba a zafi ba sai dai kaga gari sai kaga ruwa yanzu ta ina kuma zafin yake zuwa nan kuma ma wanda teku ne yanzu a garin nan garin ruwan da suka fi garin nan teku sai garin nan yafi su yawa ruwan sama to kaga ruwan sama wannan wani nufi ne na Allah Allah ne yake saukarwa da za a ayoyi da yawa Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura dan haka Allah ya ce na antum anzaltumuhu minal muzn shin ku kuka saukar da ruwan nan daga wato cikin giragizai am nahnu almunziluna ko mu muka saukar da shi Allah ya ce law nasha'u inda mun so shi ruwan da zai sauka din la ja'alnahu ujajan da mun sa shi ne gardi ne tsananin kaifi na gishiri mara dadi wanda ba za a amfani da shi ba wajen sha ko wajen shuka ba yace to fa laula tashkuruna ba za ku gode ma Allah ba akan Allah ya saukar da ruwan kuma har kaga ruwan ya sauka a tara a yi amfani da shi ai in ba da ruwan da yake sauka a sama ba babu wani ruwa a kasa kuma a ciki sai ruwan ya sauka daga sama sannan kuma tekuna su rike shi sannan kuma ya gudana a cikin koren sannan a samu a ɗiba har a yi amfani da shi ƙasa kuma ta rike in ka tona ka samu ruwan a ƙasa ka samu ruwan rijiya kuma za ka ɗibe shi ka sha ka ji shi yana da daɗinsa to Allah ya ce in mun zo sai mu sa shi ba daɗi sai mu sa shi ba amfani don haka ba amfani da shi wajen sha ba ballanta a yi shuka da shi Allah ya ce shin ba za ku gode mishi ba sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai sun tabbata daga gare shi cewa wato Allah yana kaunar bawan da zai ci abinci ya gode ma Allah a kai zai sha abin sha ya gode ma Allah a kai wani hadisi da ya zo na Jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya sha ruwa yakan ce alhamdulillahi alladhi sakanahu azban furatan bi rahmatihi ka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shayar da mu da ɗanɗanan shi mai daɗi cikin rahamarsa walam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina bai sanya shi mai kaifi na gishiri gurɓatacce ba saboda zunubanmu inda sanin zunuban da ake a doron ƙasa ne Allah zai hana mana komai amma rahamar Allah bata kunsha haka ba ana saba ma Allah ɗin kuma yana kyautata ma bayinsa dan ya bude musu kofar da za su gode masa kuma su koma gare shi amma inda dan zunubai da ake yi ne a doron ƙasa da yanzu ba wanda ya rage dan duk wani abu da Allah ya hana ana yi duk wani sako da Allah ya ce kar a yi ana yi to kaga inda Allah madaukakin sarki zai duba bayinsa da abin da suke aikatawa to babu wani wanda zai fukuta kuma da haka Allah cikin rahamarsa ne yake saukar da wannan ruwa dan ya amfani mutane a rayuwarsu sai Allah ya ce a fara'aitumun narin lati turun shin yanzu ba za ku bani labarin wutan nan da kuke kunna ta ba a antum aisha'atum shajarataha am nahnu al-munshihun shin ku ne kuka tsirar da itatuwan da ake kunna wuta da shi ko kuma mu ne waye ya samar da itatuwa Allah ne amma ka ce to maganar itace aka yi ka ce da gas ake kunna wuta waye ya samar da iskar gas ai Allah ne ya samar da ita babu wani wanda ya sai samar da iskar gas in Allah ya so sai ya rike komai nashi ya rike fetur din ya rike gas din ya ga yanda za ku yi kuma ko ba inda za a yi a samu Allah ya ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin ita wuta da kuke gani din nan domin sa ta ta zamanto wa'azi ne, ma'ana wutar duniya wa'azi ce akan wutar lahira. Idan ka ga wutar duniya, to ta tunatar da kai cewa akwai wacce ta fi ta zafi a lahira. Yanzu ka ga wata wuta, misali ko aka yi gobara ko wani abu, ba za ka matsa kusa da wajen ba. To wannan nafila ce akan wutar lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna narukum hadihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Cewa wannan wuta da muke gani a duniya kaman 1% ne, 1/70% ne na wutar lahira. Wutar duniya da ake gani duk yawan ka da zafin ka da waye kaman kashi ɗaya ne in ka kata kasa wutar lahira kashi 70. Daga kashi ɗaya ne kawai aka je wa ake ganin wannan abubuwan. Saboda haka ta zamanto wa'azi ne ga waccan wuta. Allah ya ce sannan kuma wa mata'an lil muqwin, kuma amfani ne ga matafiya. Ma'ana wuta amfani ne ga matafiya, matafiya suna amfana da wuta. Duk inda matafiya yake yana buƙatar wuta, imma dai saboda sanyi, imma saboda abin da zai dafa ya ci, imma saboda neman haske ko wani abu makamancin haka. Yasa annabi Musa alaihi salam da yake tafiya da shi da iyalansa, hadari ya taso ga duhu ba kowa, sai ya hangi hasken wuta yake inni ana sunaran da Allah ya atikum min hadhihi al-qabr, yace ni na hango wata wuta ta yi kujira na anan zan samu muku wani abu. Da haka wuta tana amfani ga dan adam, duk da yake kuma azaba ne, Allah yana azaba da ita, amma kuma amfani ne ga dan adam. Kuma an ce wuta ta kunshi kowace irin wuta, ko kazin da kake da dubu kana buƙatar ka haska to shi ne, ai ta ma wuta ce haske ne. Anan an tunda an keɓance matafiya da ambatan cewa amfani ne ga matafiya, saboda buƙatar wuta a halin tafiya ya fi buƙatar ta zaman gida. Yanzu ka ce kai ne ka ɗauko motarka babu fitila, ka baro tun daga misali Sokoto za ka zo garin nan mota ba wuta, kana ganin tafiyar za ta yi, ko daga nan za ka yi Lagos babu fitila, ai duk motar da ba wuta babu mota, ko za a yi hatsari, za a yi waye, za a yi menene. To kaga matafiya ya fi buƙatar, amma kai yanzu da kake da gida, kake cikin gida, motar ta ka kana ɗan gurgura ta ne, kana ɗan neman abin da za a ci, daga nan dai don ka gangara sabon gari ka kai fasinja da daddare ba ka tsoro don za a ɗan dinga haskawa. Amma ka kama hanya daga nan zuwa wata duniya ka ce ba wuta, ai ba zai yi ba, kuma cikin dare. To wannan shi yasa ba wai ana nufin cewa ta taƙaita amfani ga matafiya ba ne, kawai a gidan ma tana da amfani, amma su ta fi buƙatar ta. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fasabbih bismi rabbikal azim. Allah yana mai umarta annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ka tsarkake wato sunan mahaliccinka Allah maɗaukakin sarki mai girma, ka dinga tasbihi, kana mai tsarkake shi, kana mai ambatansa, kana mai wato kore masa duk abin da yake na ƙasƙanci ne wanda aka danganta masa. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka ya ɗaukaka. To sai ayoyi na gaba da Allah maɗaukakin sarki ya yi zance a kan Alƙur'ani mai girma. Waɗannan ayoyin shi ne wasu malamai suke cewa sun sauka a Madina, amma Allahu a'lam ayoyi ne da suka sauka a Makka a cikin wannan sura da yake.
أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
الله مطوحين سلكي شيء فلا أقسم بمواقع النجوم wannan rantsuwa ce Allah madaukakin sarki yake ba wai korewa ba dan haka wannan lam din tana zuwa domin karfafa rantsuwa ne Allah yake fala uqsimu lalle Allah yake ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da wato matsugunai na taurari inda Allah ya ajiye taurari ya tsugunar da su kowace tauraruwa tana da matsuguninta babu wata wacce take tashi wata ta mai gurbinta anan suke haka Allah madaukakin sarki ya ajiye su saboda haka Allah ya rantsuwa da girman wannan al'amari sai abin da ya rantsuwa a kai shine wato zai zo ya ce wa innahu la qasam lalle wannan din rantsuwa ce kuwa inji Allah madaukakin sarki law ta'lamuna inda kun sani rantsuwa ce azimun babba mai girma da Allah ya rantsuwa da wannan abin ba karamar rantsuwa bace rantsuwa ce babba na cewa innahu la qur'anun karim abinda Allah ya rantsa a kai kenan cewa lalle wannan alqur'ani littafi ne wanda yake karatu wanda yake mai girma wanda ya kunshi cikakken ambato wanda ya kunshi alkhairi ya kunshi shari'a ya kunshi haske ya kunshi gaskiya dan haka shine wannan alqur'ani mai girma abinda Allah ya rantsa a kai kenan cewa fi kitabin maknun shi wannan alqur'ani yana nan ne a cikin littafin nan wanda aka tsare shi al-maknun al-masun littafin da aka tsare shi daga duk wani barna ko daga kazanta ko daga gurbacewa ko daga canjawa to shine fi kitabin maknun to mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa abin nufi da kitabin maknun shine lauhin mahfuz ngani ko cewa alqur'ani yana rubuce a wannan allo din wanda Allah ya rubuta komai a cikin sa tun kafin Allah ya halitta dan haka alqur'ani yana cikin sa a rubuce kamar yanda Allah yake bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz cewa alqur'ani ne mai girma a cikin wannan allo wanda yake da tsari yake da kariya dan haka Allah yake innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun wasu kuma suka ce a yana cikin wato littafi ne wanda yake shine alqur'anin da ke hannun to kuma kowace fasara ka dauka da akwai ma'anarta yace la yamassuhu illa almutahharun ba ne shafan wannan littafin sai waɗanda aka tsarkake su waɗanda suke tsarkakakku ne to anan tsarkakakku in an dauke shi cewa lauhul mahfuz sai a ce su ne mala'iku su ne tsarkakakku ne domin lauhul mahfuz ai ba mai taba shi sai su mala'ikun da suka zama jakadu ne na Allah su ne Allah zai dauki alqur'ani din wahayi ya ba su sauko da shi an mala'ika jibril zai dauko daga lauhul mahfuz ya kawo shi zuwa ga wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aga malaika ne tsarki ne dan haka Allah yana bada labari ne cewa babu mai taba alqur'anin nan sai wanda suke tsarkakaffu ne wannan an dauki ma'anar cewa lawhul mahfuz idan kuma an dauki alqur'anin dake hannun mu ne sai ya zama la yamassuhu illa almutahharuna ba a bai shafa shi sai waɗanda suke masu tsarkakewa wanda ake tsarkake su shine ma'ana ba masu janaba ba sa taba alqur'anin da yake nan yake hannun mu an gane ko masu janaba da wanda ba su da tsarki ba sa taba shi kenan kaman hani ne Allah yake kuma Allah yake la yamassuhu kada ka taba shi kada ku taba shi illa almutahharuna sai waɗanda suke da tsarki to duk ma'anar da aka dauka sai tana bada ma'anar haka din ne amma dai ya fi karfin cewa lawhul mahfuz ake ne an gane ko ɗaya daga cikin magabata yana cewa kafiran ƙuraishawa sun ce ai alƙur'anin nan shaitanu ne suke sauko ma da annabin Allah shi ne Allah ya mayar musu da martani ya ce la yamassuhu illa almutahharun shaitanu kuma najasa ne da su kamar yadda ya faɗa wata ayar wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un ta haka suka ce ai shaitanu ne Allah ya ce a'a babu wanda ke taɓa alƙur'ani sai wanda yake da tsarki wannan matsala akwai matsala a ƙarƙashin wannan ayar shine wato taɓa alƙur'ani a halin rashin tsarki kusan malamai sun tattaru akan cewa mutumin da yake da janaba kowace mai al'ada ko kuma mai biki ko cewa waɗannan bai halatta su taɓa alƙur'ani na alƙur'ani littafi ne mai tsarki mai ƙaramin kai kuwa ma'ana wanda ya bawali bai tsarki ba ko wanda alwalar shi ta warware da fitan wani abu daga jikinsa to wannan malumai suna ganin zai iya taɓa alƙur'ani amma mafi kyau ya zama yana da tsarki amma in ya taɓa shi ba tsarki wannan babu laifi an gane ko to hakanan shi mai janaba da mai jinin al'ada aka ce cewa za su iya karanta alƙur'anin ba tare da taɓa shi ba amma musamman ma ga waɗanda suke masu neman iliminsa ko masu karantarwa saboda kar su bar taɓa shi ya zama sun mance to sai aka ce suna iya karanta shi wannan matsala ce da ake yawan tambaya a kai cewa mara tsarki zai iya taɓa alƙur'ani malamai suna kawo cikin bai tattabai duk da yake wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa lallai wato hatta mara tsarki din ma na bawali ko wani abu bai halatta ya taɓa alƙur'ani ba wanda wannan ita ce fatawa ta Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin wata wasiƙa da ya rubuta cewa an la yamassa alƙur'ana illa ṭāhirun to kar wani ya taɓa alƙur'ani sai wanda yake mai tsarki to wasu sun tafi akan haka wallahu ta'ala a'lam almuhim an kuso da yanzu zaka karanta alƙur'ani ka zama kana cikin tsarki domin zance ne mai tsarki zance ne na Allah ya fito daga waje mai tsarki haka sai ka karanta shi cikin hali na tsarki wata matsala da take tasowa shine to alƙur'anin da yake kan wayoyi fa wanda da yawa wasu za su tambaya to shikenan gashi yanzu an sa shi a wannan abubuwa shi ma yana da alfarma da daraja irin wannan wanda yake rubuce ko ba shi da shi kuma shi ma zai dau irin wancan hukuncin yanzu shikenan mai janaba zai iya dinga scrolling din Qur'ani da yake waya ya zama hukuncin shi hukuncin ya taba alƙur'ani ko kuma ba zai iya ba ko ya takaita ne kawai a irin Qur'ani wanda yake na gasken gaske wanda aka mishi rubutu to malamai suna cewa wannan musamman matsala ce ta zamani da zamani ya zo da ita suka ce duk abin da ya shafi alƙur'ani wancan ya shafi Qur'ani na waya tunda shi ma sunan shi alƙur'ani misali yanzu in ka karanta alƙur'anin waya kana da lada ko baka da lada ashe idan ba alƙur'ani waya ce baka da lada ko za a ce baka da lada an ce to ai za ka iya sa waya ka shiga bayan gida a to mahaddacin alƙur'ani waya yana cikin kan shi ke shiga bayan gida ta haka wannan kamar wani memory ne aka sa kenan kai ma ka zama memory ne a kanka sai dai za ka cire ka ajiye shi ka shiga wasu suna da wannan shugaba kamar bara na zauna da wani mutum a ne zo ya yi ƙur'ani karatun ƙur'ani sai shi fage da wannan ƙur'ani ba nace saboda me wai saboda an kashe wayar gaba ɗaya an yi switch off babu Qur'ani nace a so ne Qur'ani akan shi shi ma an yi bacci ai babu Qur'ani sai ya farka to akwai rashin wayewa da zamani yanzu kace wannan ba Qur'ani bane ka sa mutane zuwa cikin damuwa ko wani kila an ya kawai da zai samu ya karatu kenan wayewan shi ya kai haka yanzu ka je irin kasashen da suka yi nisa da ci gaba kila ba sa daukan Qur'ani haka kuma sannan ba ko ina bane mutum zai dauki Qur'ani ya tafi da shi ko kuma hanyoyi na karantarwa ta zamani yanzu ana so a karantar ai za a amfani da wannan wajen karantarwa da haka abin da yake kan wannan Qur'ani yana kan wancan an mutum yana cikin janaba ko wani abu kar ya bude shafin da yake da akwai Qur'ani ya bari sai ya yi tsarkin shi na janaba sannan ya bude to wannan shi ya fi sauki wasu kuma suna cewa a kamar hoto ne aka ɗauko da haka hoto ba daidai yake da asali ba wai kamar asali ana abin nan ɗin shi ne ana PDF kuma PDF ɗin nan wani tsari ake bi sai a ɗauki hoton abu gaba ɗaya sai a ɗauko sai a ɗaura shi akan abin nan yadda ka ga dama za ka iya share amma dai kamar yadda na faɗa mafi kyau kiyayewan ya fi mutum ya yi ya kasance yana cikin hali na tsarki domin ya fi lada domin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah yana karɓa abu mai tsarki ne daga masu tsarki kuma inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsarkake kansu kuma ba a taba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta al-Qur'ani a hali na rashin tsarki ba سيدنا علي رضي الله عنه اين شو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران ما لم يكن جنبا كما قال صلى الله عليه وسلم هنا كرنتر ده مو القران ما تكر با هنا حالين جنبا فاكي ما يعنون شو انا حالين جنبا با كرنتر ما saboda haka mafi kyau kiyayewa saboda girman zancan zaka duba girman zancan ne da kuma inda ya fito ai daga Allah ya fito zance ne na Allah to sai ka duba girman Allah sai ka tsarkake girman Allah sai ya zama kana cikin masu darajanta Al-Qur'ani Allah yake tanzilun min rabbil alamin wannan littafi na Al-Qur'ani wato saukarwa ne daga Allah madaukakin sarki wanda yake shine ubangijin talikai sai Allah yake afa bi hadhal hadithi antum mudhinun yanzu wannan zance ma'ana Al-Qur'ani kenan da wannan zance ne kuke ƙaryatawa yanzu kuna ƙaryata wannan zance na Al-Qur'ani kuna ma'ana farkatar da shi kuna so ya bi abinda kuke so na sabo wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibuna sannan kuke sanya godiyar arzikin da Allah ya muku sai ku dinga butulce ma Allah madaukakin sarki abinda ake kaddarawa anan wa taj'aluna shukra rizqikum yanzu godiyar da ya kamata ku yi na arzikin da Allah ya muku sai ku mayar da shi butuncewa da ƙaryatawa dan baka sa wannan takdirin ba ayat ba za ta tafi ba ta ce wa taj'aluna rizqakum kuna sa arzikin ku shine cewa annakum tukadibuna kuna ƙaryatawa ta haka sai a samu takdirin wa taj'aluna shukra rizqikum yanzu za ku sanya godiyar arzikin da Allah ya azurta muku da shi shine sai ku dinga butulce ma littafinsa to sai Allah madaukakin sarki ya ce falawla idza balagatil hulquma ai to kujira lokacin da wato rai ta kai zuwa makogoro za ta fita lokacin da aka fara hangen mutuwa kenan nan ma sai ka ce falawla idza balagatil ruhul hulquma to yayin da rai ta kai makogoro tana shirin fita in dai kuna ƙaryata Al-Qur'ani to ga abin da bai kamata ku ƙaryata shi ba kuma wa antum hina idin tanzuruna alhalin ku kuna kallon wanda zai mutu din nan yana magagin mutuwa idan mutum yazo ya kai magagin mutuwa zai mutu ba wanda ya sai hana shi tafiya a yi kama-kaman a buga nan a buga can a haɗo nan a haɗo can wallahi sai ya tafi a gabanka za a yi hatsari ka ga mutum gashi nan a gabanka ne za ka ga ran zai fita ba inda za ka iya likita zai gaya ma wallahi an kawo ma mutum gaban shi yana ji yana gani ba zai iya mishi komai ba kuma haka zai ga ran nan ya fita ya ga yana ta yi kokarin nishi kokarin numfashi a sa oxygen din a danna a yi cardiac massage a yi wannan duk wannan babu amfani dan lokaci ya yi Allah yake kuna gani wannan abin yake faruwa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu kuma mun fi kusa da mamacin nan fiye da ku ma'ana mala'ikun mu sune suke daukar ranna walakin la tubsiruna amma ba kwa ganin ba ne ganin mala'ika da yazo daukar ranna ko mala'ikun ne suke daukar ranna Allah yake kun ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum saka mala'ikun nan gashi suna daukar ran amma ba kwa ganin to menene na ku na ƙaryatawa in dai da gaske ne Allah madaukakin sarki ce falaula in kuntum ghayra madinina in har kun ce lallai babu sakamako da za a muku bayan kun mutu to tarji'una ha ku dawo da wannan ran in ta fita in dai da gaske kuke in kuntum sadiqin akwai wanda zai dawo da rai tarka ba wani inda akwai yanda ake dawo da rai da masu kuɗi ba dangin su ba za su dinga mutuwa sai su je su biya kuɗi na musamman a ce to shikenan in ya mutu da Allah za a biya a dawo da ran ba wanda ya taba tafiya ka biya ran shi ya dawo ita rai wahalar ta shine kawai ta fita sai dai in ba ta fita ba amma in har ta riga ta fita to ba magana ta dawo kuma inda a ce wasu ran su zai dawo to da annabawan Allah ne wanda suka fi kowa kusanci da Allah maɗaukakin sarki to amma kowa da lokacinsa wannan ya nuna mana cewa duka za a koma ga Allah da haka Allah yana gaya musu kamar yana kalubalantar su ne in dai har kun ce ƙarya ne babu sakamako bayan mutuwa to me ya amfanin mutuwar kenan to ai ba za a mutu ba kenan da haka sai ku dawo da ran to sai Allah yake fa amma in kana minal muqarrabina babu laifi idan wannan rai din tana cikin waɗancan da aka ambata a farkon surar nan ko as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun idan wannan rai tana cikin waɗannan bayan Allah na ƙwarai waɗanda suke makusanta Allah maɗaukakin sarki to fitanta rawqun hutu ne duk wanda ya zama mutumin ƙwarai ne fitar ran shi ya rabu da duniya din hutu ne a gare shi dan duniya wahala ce a duniya wahala ce duk wanda yake cikin duniya komai jin daɗin shi wallahi a wahala ne in ya kwatanta da jin daɗin shi na lahira haka wahala ne da haka fitar ran ya bar duniyan ya samu hutu ne farahun wa raihan kuma zai samu sakewa wa jannatu na'im da aljanna ta ni'ima shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi zaɓin cewa ko a dauki rayuwar shi ko a bar shi duniya yace ila rafiqil a'la shi ya zabi ya koma ga Allah ya zabi ya koma ga Allah haka ita rayuwar duniya rayuwa ce ta wahala na karkaratna al-insana fi kabad mutum yana cikin wahala ne a barka kawai ma ka tashi sai ka nemi abin da ruwan da zaka yi wanka sai ka nemi abin da zaka ci sai ka nemi abin da zaka sha ka dai shi duk sai shiga damuwoyi duk wannan damuwa ce ta duniya wanda aljanna babu wannan aljanna ba ta tunanin wani zai bakanta ma ba ta tunanin wani abu da zaka nema ka rasa shi kana bakin ciki ko kana cikin dimo cewa duk abin da kake so zaka samu duniya ko ba duk abin da kake so zaka samu ko yanzu akwai abubuwa da yawa da kana so haka sai dai sun fi karfin ka saboda a duniya kake haka duniya gida ne na wahala shi yasa ba a so mutum ya yi wahala ne ya yi wahala a duniya ya yi a lahira eh ka yi wahala a duniya domin gina lahiranka ka yi wahala a duniya don gina lahiranka yasa aka ga wasu daga cikin magabata ba su ɗauki rayuwar nan komai ba rayuwar duniya ba su ɗauke ta wani abu ba su sun ɗauki duniya kawai wani zango ne da aka biyo don a yi wani aiki don gyara inda za a ci amma duk wanda kaga ya shirya zaman duniya yana gyare-gyare yana abubuwa to wannan bai san menene duniya ba don haka idan mutum na ƙwarai ne ran shi ya fita din ya tafi to wannan lallai yana cikin hutu ne ya samu hutu don mala'iku za su tarbe shi za su dinga mishi albishir tun kafin ya tafi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو كان ده رمز يفتح على يقول ده نبقى شيوا اخرجي يا أيتها النفس المطمئنة اجئي إلى ربك إلى رب غير غضبان يقول ما جاء الله وانت بيت شيدك يا شي وانا نوي وشكي كده بس هذا ما لقوا هذا ما في عالبش أما بعد يجنوزي كما كما عالبش الزندار زي za su zo ma da likafani daga gidan aljanna mai kamshi su zo da turare suna cewa ka fita a hankali ran mumini za ta fita cikin nutsuwa ana mushi talqini yana kamawa ana fadan kalmar la ilaha illallah yana kamawa yana tasbihi yana inna lillahi yana hasbuna allah wa ni'mal wakeel abinda ya saka shi akai kenan yace wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance daga cikin daraja kuma na biyu ne wadanda ba sai wadannan daukaka ba ashabul yamin to fa salamun laka shi ma za a ce aminci a gare ka ya aminta ya ku fita daga azabar Allah fa salamun laka min ashabil yamin cewa ya samu ku fita daga azabar Allah kuma zai dinga samun sallama daga mala'iku Allah ya sanya mu cikin su sai Allah madaukakin sarki cewa amma in kana min al-mukaddibin fa'alina Allah ya tsare dan wannan rai din ta kasance min al-mukaddibin fa'alina daga cikin makaryata masu karyata annabawan Allah masu karyata manzannin Allah masu karyata addinin Allah to kuma batatu sai Allah ya ce fa nuzulun min hamim wannan tarbashi shine wato wani ruwa ta fasashe da shi za a tarbe shi da shi wa tasliyatu jahim kuma a mishi shimfiɗa da wuta ta jahim nan ne mashigarsa Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin wannan shine wato abu zance wanda yake na gaskiya na tabbaci haka Allah ya ce fasaddiq bismi rabbikal azim kai tasbihi kana ne tsarkake ubangijinka Allah madaukakin sarki daga dukkan abin da bai dace da shi ba kuma tasbihi ana yin tasbihi ne da harshe kuma ana yin shi da zuciya ana yin shi da gabbai a tasbihi da harshe shine kamar yanda ya gabata tasbihai daban-daban subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhana bin jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وهذا بالتسبيح هذا هو تسبيح دا زوجيا شيني الزوجيا كتسألك كي الله كديك كي فوتا وما أنا تسبيح تتم أيوكا شيني دا أيوكا كدا أبن دا كتنشي وننا كساني كقولي مع الله دا أبن دا زمانا تكاني كتبتا مدى الله مكياك كنا تتم المصدقين وما تسبيح يكا دا ساكا مكوين شبابا da ba kowa yake iya ganewa duk wanda ya dauki tasbihi a rayuwarsa ya bi jikinsa to lallai Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi haka kawai ba a kissar annabi Yunus Allah ya ba mu labari Allah ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin inda ba ya kasance da can yana cikin masu tasbihi ga Allah ba ko da ya dawoma a cikin kifin nan har abada da nadi ta fi bakni ila yau ne ba har yace za ki zo ka saba da tasbihi domin a lokacin da ka shiga wani kunci sai Allah ya ci kanka ba ma ba ka tasbihi ba a san ka da tasbihi ba a san ka da hira ne a san ka da maganganu a san ka da giba a san ka da namima to sai mutum ya tashi a cikin wannan hali kowa ta jarabawa ce za ta same ka wallahi za ta zo ma cikin sauki kaga Allah madaukakin sarki abin da ya raya mutum akai in ya tashi akan shi to sai kaga akan shi zai rayu akan shi zai mutu ba na manta wannan tausayin da ya same ni har motar nan ta tsaya ba mu daina abin da hasbuna Allah wa ni'mal wakeel kuma dukkan mu wanda wani taimako ne na Allah sai muke ganin wannan ne ma ya kawo mana sauki wannan ya kawo mana sauki har muka tsaya abin da muke faɗa kuma Allah da yake mana harshen mu ba haka abin da mutum ya saba kai kai dinga yawan faɗan shi wannan kana zaune da shi kace hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya ina gode ma Allah ne ko wannan kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace me ya faru kace a na tuna kawai cewa lallai akwai tashin hankali a gaban ko la hawla wala quwwata illa billah ka zauna irin waɗannan kalmomin sai dinga yawan nana ta to sai kaga sun biji kin mutum ƴaƴanka ya zama tuna ka da irin wannan kalmomin wani malamin yana ba da nasiha da shawara yake cewa a ce idan uba ya ɗau ƴaƴansa ko tafiya zai iya kai su wajen makaranta su dinga jin yana yawan tasbihi da haidala da kabbara da hamdala da salatin annabi duk wanda uban ya baya nan za su dinga tunawa da wannan amma ba uba shi zai buɗe ma yaran shi kiɗa ba ba kullum ya shiga mota ya buɗe kiɗa ba a bude musu tazbihi, bude musu karatun alqur'ani, su taso akan wannan, ka gina su akan wannan, ka raya su akan wannan. Ko man shabba ala shay'in shaba alayhi, to duk wanda ya duku da abu ya tashi akai, sai kaga ya rayu akan sa. A Ibn al-Qayyim wani littafin da yana cewa labari da yake bayarwa, mutane da yawa da lokacin mutuwar su an zo ana kwadaitar da su zantuttuka na alkhairi, wani ana ce mishi ya fada yana cewa ai dubu kaza dani kaza, shi kawai kasuwa ce harkar sa, yana halin magajin mutuwa, ana cewa la ilaha, yana cewa ai dubu kaza, ina bin wani dubu kaza, wani dani kaza, abin da ya saba ke rayuwar kenan, a cikin ta ake kullun fada akan me za a tara. Saboda haka ko da a kasuwa kake, ka zamanto cikin ƴan kasuwan da Allah madaukakin zanti yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis sala, mutane waɗanda siye da siyarwa ko cinikayya bai hana su ambaton Allah da tsaida sallah. Da haka ka samu mutum a kasuwa in babu kwastama ya bude alqur'ani yana karantawa, ko yana sauraron nabiya, ko wani wa'azi, ko yake gantu da tasbihi. In direba ne ma ka same shi yana abu, amma direba ka ji shi ya kura mota daga nan har zuwa Maiduguri da motar ta faɗi, sai dai a ji kiɗa na tashi, shi ma in ka zo kana ƙoƙarin mishi talgi ne, mutuwa zai yi, sai dai ya kama wannan kiɗan da yake ji, don shi ya saba ji. Kuma wannan direbobi da yawa suna faɗa wannan jarabawa, wai sai a kunna kiɗa. Ga abin da ya kamata ka kunna, duk wanda ya hau kan hanya ta tafiya fa, tafiya ce ta ƙila za a sauka ba za a sauka ba, a ba ka da tabbacin cewa an kawo abin hawa za ka sauka, domin abin ba ikonsa ba ne. Shi yasa da yawa za ka ga an tashi an yi zane, an yi maka ne, an yi sallama da su, an sallame su, kuma a dawo ana cewa ai ba su isa ba. Tafiya tana cikin hanyoyi da yawa da suke sanadin mutuwa, to a tafiya ne kamata a ce bawa ya fi kusanci da Allah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin shi a cikin tafiya shi ne, farkon zai yi tafiya zai yi du'a mustafar, sannan in ya zo kan abin hawan zai yi kabbara ya yi hamdala, sannan duk lokacin da aka zo wajen wani tudu zai dinga tasbihi, idan aka zo gangara zai dinga kabbara. Haka nan kawai ana cikin hali na tafiya za su dinga jin yana tasbihi da istighfari, to haka ya kamata mu zama a cikin tafiye-tafiyen mu. To amma da ga mutum ya yi tafiya, ina a zuce direba gaskiya ba muna jin bacci, a dan watsake mu, a dan sa mana wani abu da zai dan watsakar da mu, ko haka ake yi, sai a sa kiɗa. Wani ma in ya sa kiɗa, in kai ba ka zo ka je, malam ba za ka ji ba, zai ka hakura, ni haka na saba, mota ta haka ake yi. Ko? To irin wannan sai ka mishi nasiha, ka ce to yanzu muka a wannan hali ba. To a lokacin za ka ji ɗan mota, ka ce kakka mana mummunan fata, amma wannan abun da suke ya fi wannan mummunan fatar, haka kawai ka ce za mu mutu, to gaskiya ne an yake faɗa. Ko? To yanzu muka faɗa a cikin wannan halin ne kake so, shi ne kawai nasiha da za ka mata, kuma kana mishi wannan allurar za ka shige shi. Ko? Saboda haka mu zamanto masu yawan kusanci da Allah maɗaukakin santi a duk halin da muke ciki. Sawa'un halin zaman gida ne, halin tafiya ne, halin kwanciya ne, halin tashi ne, duk inda za mu kasance mu zamanto masu kusanci da Allah, mu zamanto masu yawan ambaton Allah. Duk wanda ya waita ambaton Allah, Allah zai ambace shi. Fadkuruni azkurkum, ku ambace ni Allah ce zan ambace ku. Man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, duk wanda ya ambace ni a zuciyarsa Allah ce zan ambace shi a zuciyarsa. Wanda ya tuna da Allah, Allah zai tuna da shi. Wanda ya mance da Allah, Allah zai mance da shi. Ta haka wannan sura ce mai girma da ta ƙunshi darussa masu yawa, musamman akan abin da ya shafi tashin alƙiyama da komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, da kuma wato bayani na ikon Allah maɗaukakin sarki cikin abubuwan da ya sanya ma ɗan adam na wannan rayuwa, wanda in babu wannan abun ba yanda za a yi rayuwa ta tafi, a ce babu ba wuta, ba abinci, to me za a yi? Ai ba wani abun da ya rage a rayuwa, ce ba ruwa, ba wuta, ba abinci, babu komai kenan. Kuma sannan kada a ɗauki duniya da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha aminan fi sirbihi ko fi sarbihi mu'afan fi jasadihi inda buqutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya, duk wanda ya wayi gari a yana cikin aminci inda yake baya fargaba ya tashi cikin gidansa gidan nasa ne bai fargaba bai tsoron mai gidan zai zo ya taje shi kudin haya matsuguni nashi ne aminan yana amince bai tsoron zai fito ya samu wani tashin hankali mu'afan fi jasadihi jikin shi akwai lafiya bai da wata cuta ta daga hankali da za ta hana shi tsayuwa da haƙƙin Allah inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci wannan manzala bayan ya ce wannan me yake nema kuma a duniya ai duk wanda ya samu wannan abin ya samu duniya amma sai ka same shi yana da gida yana da abin da zai cin kuma yana da lafiyar amma duk da haka bai gode ma Allah ba da yawa haka in kuma ka duba a kewaye ko kusa da kai zaka samu akwai wanda ya tashi ba abinci akwai wanda kuma a safiyar da ya tashi a lokacin an fito da kayan zakan hanya kai kana ganin kana dan wani matsatsan waje ya gagare ka to wani wannan matsatsan yake so dan ɗakin da kake gani ya gagare ko wani ka bashi wannan ɗakin wallahi yana so zai zo ya zauna da iyalin saboda haka mu zaman to masu takaitawa wannan rayuwa ita wannan rayuwa ba wani abu bane da zaka tara shi a duniyan illa iyaka abinda zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka tsare kanka da shi amma ba wai tarawa ba mutum ya gama tarawa kuma ya je tsaya a gaban Allah ya zama mishi musiba da bala'i duk masu tarawa nan fa wahalar su a duniya a lahira ta fi sauƙin su inda an tashi mutane sai an ajiye su a gefe tsawon shekara 50 tukunna kafin a waiwaye su da ba masu yin na ƙwarai da ba na su duk sai an ajiye su tukunna sai an fara da talaka da ba su da komai a to ba ka da komai ba ka je da komai ba dama duniyar ba ka shigo ta da komai ba to ka je kuma ba komai me za a bincika kusa an kana talaka ka zamanto mai tsoron Allah kar ka zamanto mai girman kai ka zamanto mai haƙuri kar ka zama mara haƙuri domin kana talakan shi ne dan ka je ka koma mai salin an baka da wata damuwa to dama kai baka kwaso wahala ne yawa ba amma wanda yake babban dan kasuwa ne tarin kuɗi nan can an tara duk wata an je an yi lissafin su ba ina aka samo su ya aka samo su ta ina aka kai shi to wannan kadai in aka ce an bar mutum da shi an tashi da aiki yanzu ko a nan duniya ne wasu aka ce za a yi accounting din dukiyar su ai za a dau lokaci mai tsayi ana ne haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu cika da imani a wannan kwanaki masu karin albarka na cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lillife mu da rahamar da ke cikin su Allah ya rubuta mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata Allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu da wannan dare wanda cikin sa ake gafarta zunuban bayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya amintar da mu duk inda muke a cikin gidajenmu da hanyoyinmu ɗan kasuwanmu Allah ya albarkaci kasuwancinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ɗalibai Allah maɗaukakin sarki ya taimake su a cikin karatutukansu ma'aikatanmu Allah ya tsare mana su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma magabatanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyarmu ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshenmu اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكاذبين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اشفعنا بالقرآن الكريم. اللهم اشفعنا بالقرآن الكريم. اللهم اشفعنا بالقرآن الكريم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.